بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, na mana barka da wannan yammaci. Mun shiga daren Litinin kenan ko, wanda shi ne daren 22 ga watan Juma'a al-Akhira, shekara ta hijira ta 1446, daidai da kuma 22 ga watan December 2024. Wannan masallaci na unguwar Iya. Na kowa barka da haka, da fatan mun lafiya. Kamar yadda Malam Ja'far, Allah ya saka mishi alkhairi, ya ambata wannan muhadarar, an dade ana bina bashin ta kusan wata 7 kenan. A san bashi idan mutum ya ci ya biya gare shi, kisa yake so ka danga da Allah ya tsare ka daga taurin bashi. To bashi ko ba na kuɗi bane haka yake. Malam Ja'far ya mini magana tun na jin cikin watan Mai ne na wannan shekara, cewa yana so in zo in yi muhadara a gaisa da 'yan uwa a sada zumunta. To abu dai ya gagara, kullum yau da lafiya gobe ba lafiya, wato yau ina gari gobe ba na gari, har dai muka ittifaki akan wannan date na lissafa mai cato. Insha Allah, ina fatan satin da za a yi weekend before Christmas, in Allah ya so, dirin tsi ina zariya. Saboda muka yi ittifaki akan wannan kwanan wata, kuma Allah maɗauki sarki ya cika mana burin, fatan Allah ya sa mana albarka a ciki. Za mu yi magana ne a takaice akan falalar shayar da ruwa. Menene ladan mutumin da ke sadaka da ruwa? Ladan mutumin da ke ba da dama a ɗebi ruwa daga rijiyarsa ko daga famfon gidansa na tuƙa-tuƙa, ko ya je siyo ruwa na mota ya zo ya raba ma mutane, ko na zai sai wannan ruwa na leda da ake cewa fiya wata, ko na bottle, ko duk wani nau'i na ruwa wanda zai taimaka wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani aiki ne mai lada sosai, wanda muna ganin ya dace mu yi wa kanmu nasiha a kan shi don mu tuna wa junanmu. Musamman a wannan rayuwar da muke yi a wannan zamanin, a garuruwanmu kowa ya san yadda muke fuskantar ƙarancin wato wannan kayan masarufi na ruwa. Da zaran an ce damuna ta ba da baya, kamar irin yanzu din nan, da an shiga walan kiluwa kenan neman ruwa, an shiga fitowa da bokatai da sauran ababen ɗiban ruwa, ga yara da mata da manya da kowa hankali ya tashi. Wani lokaci akai ga sai an dinga siyan ruwa, ce jarka ɗaya naira 150 ko ta wuce yanzu, sai ana ƙara nisa tana ƙara tsada. A wani lokaci sai mutane wulaƙanci ma suke siyarwa, ko sai ka siya keken gaba ɗaya, ba sa sai da wagi, a
abu dai gashi nan dai bala'i iri iri an kai ga wani zarafin da wasu hakura suke da wanka wani wajen a hakura da abinci saboda babu ruwa ko kuma a kai ga shan ruwa mara kyau wanda kuma na haifar da cututtuka ko annoba to akwai buƙatar a yi ma masu wadata wa'azi da nasiha sawa'un manyan masu ƙarfi ne ko ƙanana jami'an gwamnati ne kuma su zaman kansu akan muhimmancin su dinga kokari su dinga samarwa da talakawa hanyoyin da za a rage raɗaɗin wannan buƙata ubangiji Allah ya sa mu dace abu na farko da zan ambata mana shine ishara zuwa ga wasu nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga muhimmancin ruwa a rayuwar dan adam a cikin suratul anbiya'i ubangiji yana cewa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce afala yu'minun hakika daga ruwa Allah ya ce mun sanya kowane abu ya zama rayuwarsa daga ruwa afala yu'minuna to su mutane ba za su yi imani da cewa Allah ne yake yi ba mana duk wata halitta dan adam ne ko dabba ne ko tsiro ne akwai wani nasibi mai yawa na ruwa a cikin halittarsa waɗanda suka karanta darussa na kimiyya sun san wannan sun san ana cewa ma ita kanta duniyar wato maddar da ta kera ta fiye da kashi 3/4 na ruwa ne a saka nan dukkanin halittu suna da tsananin bukata zuwa ga ruwa don su rayu shi yasa a lokacin da damuna ta bada baya ko ne zama ba a samu wadataccen ruwa zaka ga tsirrai suna bushewa su zama wato sun zama karmani haka nan a cikin suratul mu'minun fadin Allah madaukakin sarki wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadir Allah yace wa anzalna minas sama'i ma'an kuma muka saukar daga sama ma'an wani irin ruwa biqadari da awon shi cikakke wato sai da Allah ya sa mala'iku suka auna abinda zai ishi bukatun mutane abinda zai ishi bukatun sauran tsirrai da sauran halittu Allah bai yi ruwa wanda zai gaza asalin bukata bi kadarin al-safi sannan Allah ya ce wa inna ala zahabin bihi laqadir ko muna da yanci muna da karfi muna da buwayar da randa muka so mu dakatar da ruwan ko sai mu dakatar da shi randa muka ga dama in ya zuba din ma sai mu tafiyar da shi ya tafiya tare a wani waje garin da ya zuban ba nan zai taru ba anguwar da ya zuba nan zai taru ba wannan duka ikon Allah ne da hikimar sa mana ai yin ruwa a nan garin Zaria amma wataƙila in ya gangara ya shiga cikin koguna da rafuka sai kuma ya gangare ya tafi wani gari can daban sawa'un ta hanyar rafi din ko ta hanyar wanda ya nutse a ƙarƙashin ƙasa sai da mana kuma wasu ne can za su amfana da shi fiye da amfanin da inda ya zuba yi kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kisan wani mutum cikin Bani Isra'ila wanda wato aka yi ruwa wasu mutane suka ji wani hawakif suka ji muryar wasu mala'iku ko wasu bayin Allah suna ba ruwan umarni cewa ka tafi gonar ruwa ne zaka ruwan yayi ta gangarawa ya tafiya gonar wannan mutum da aka bincika sai aka tarar wannan mutumin wani bawan Allah ne wanda yake kula da marayu da talakawa da masu karamin karfi da zawarawa waɗanda malajin su suka rusu wato yadda yake taimakon bayin Allah shi ma Allah ya mishi gamdakatar ya an tiyo mishi ruwa mai yawa da zai ishi wannan fadama ta shi haka nan za mu ga cewa hatta a aljanna da duk tarin ni'imarta ubangiji madaukakin sarki ya ambata mana cewa daga cikin sashen ni'imar da Allah ya yi wa 'yan aljanna akwai samun musu da lafiyayyen ruwa inda Allah yake cewa mathalul jannati allati wa'ada al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin sai Allah ya ce yadda aljannar da ubangiji ya yi alƙawari ga muminai zai ba su daga cikin abin da ke cikinta na ni'ima akwai anharu koguna min ma'in na ruwa ghairi asid wanda bai lalace ba wanda bai zama contaminated ba wato ruwa wanda yake lafiyayye babu datti a cikin sa babu cuta babu kurkunu babu typhoid babu duk wani abu da kasance zama datti a cikin ruwa babu min ma'in ghairi asid kaga wannan yana tabbatar da ashe sashen ni'ima aljanna ba wai a nan duniya ba kawai sashen ni'ima aljanna a ciki har da ruwa mana hata yan aljanna da ni'imar da suke ciki to ruwa ɗaya daga cikin manyan ni'imar da za su gaba da amfanuwa da shi wannan yana nuna girman amfanin ruwa saboda ai ba wai sha kaɗai ake yi ba ruwa da shi ake dahara sawa'un alula ce ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko wankan gawa ko wankan juma'a duka da ruwa yake wanda sa cikin nau'o'in wanka na ibada haka nan buƙatuwar dan adam zuwa ga ruwa saboda girki duk wani abu da za a dafa na sunan abinci zaka tarar daga cikin ma'anin girkin sa akwai ruwa haka nan buƙatuwar dan adam wajen ruwa saboda gina gidaje da ruwa ake kwaba maddar siminti ko yashi ko ƙasa ko dutse da ake yin girki gini kamar yadda muka sani haka nan buƙatuwar dan adam zuwa ga ruwa don tsaftace muhalli wanke banɗaki wanke kitchen wanke duk abin da za a wanke ko sutura ko za a yi ɗaurayen wanki ko za a yi wanke-wanken kwanuka ko tukwane kaga duk waɗannan buƙatun da ruwa ake amfani da su haka za ka yi ta kallon buƙatun ɗan adam zuwa ga ruwa ba wai kawai sha kaɗai ba buƙatun shi na yau da kullum abin da ake cewa domestic need sannan kuma in ka tafi samar da abinci wato gonaki kenan za ka tarar cewa ko dai ya zama ruwan sama ne ko kuma ruwan shayarwa ne ko kamar yadda yake a lissafin zakka fi ma sakatis sama'u al-ushur wa fi ma fi sakiyati ushur al-ushur ko kamar yadda ake faɗa wato nisful ushur ruwan sama in shi ya shayar ga abin da za a bayar idan ruwa ne na abin nan na ruwan barani na'am to haka kalli kuma kaga har ila yau buƙatar ruwa a wajen masana'antu da suke ƙera abubuwan buƙatu tun daga kan kayayyakin abinci kayayyakin masarufi da sauransu duk inda kaje in kaje masaka ce ko marina za ka ga suna amfani da ruwa kai hata wutar lantarki na ruwa yake tukata kuma na gane wato girman amfani da buƙatar ɗan adam zuwa ga ruwa banda likitoci wanda suke zuga mutane cewa kullum ka sha ruwa lita nawa suke cewa ma ohosu suka ji wajen lita biyar suke cewa ko saboda wai ya ci gaba da wanke maka ƙodarka kada wani datti ya makale kada ka dinga yin fitsari a gan shi ja ko wani abu makamancin haka da dai irin dai tsurfata su da likitoci akwai likita nan ya iya mana tariki ne ban san wannan sabgan ba to tsananin buƙatar ɗan adam ta kai ga ruwa zuwa ga cewa hatta halakakku cikin bayin Allah su ne waɗanda Allah ya zuba su a wuta kaji yan aljanna ma suna da buƙata to sai aljanna ma nasu abu ne na sharholiya da samun jin daɗin rayuwa ubangiji Allah ka sa mana ciki to ƴan wuta ma wanda suke cikin azaba ubangiji Allah ka tsare mu daga wuta su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna buƙatuwarsu zuwa ga ruwa Allah ya ba mu labari inda ubangiji yake faɗa a cikin suratul a'raf da Allah yake cewa wanada ashabun nari ashaban jannati an afidu alaina min alma'i in suka in ƴan wuta suka samu halin kira ko zantawa da ƴan aljanna abinda suke nema buƙata ta farko shine ku ɗan sakin mana ruwa mu ne gangaro gare an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku ɗan sakin mana don Allah mu ɗan samu ruwan da kuke ciki na ni'ima mana ko kuma wani abu can daban daga cikin ne'imun da Allah ya baku suka ce musu qalu inna allaha harramaha 'alal kafirin suka ce ba zai yiwu ba ku samu ubangiji ya haramta wannan ni'imomin ga kafirai to duk da haka za su nemi a wurin masu gadin wuta su ce dai a san musu nan ma dai abinda za a ba su kwatankwacin wancan din الإمام القرطبي ده يكي فسر وانا الآية يكي تشيوى في الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل القربات يكي وانا الآية سيكون سورة الأعراف ترى أن تشيوى وتشايد دروا كتيمة كيمة دروا ينا دك تكيم مبي جرمان أي كن لذاك ينسام اللادا ina ya cire wannan wato su ƴan wuta sune mutane mafi ya cikin tsananin bala'i da wahala da bukata baka taba ganin wanda yake dan wuta shiga cikin bala'i Allah ka tsare mu daga gani to wanda yake ku shiga cikin bala'i sai ya zama mafi girman farkon abin da yake nema dan samun rangwame daga bala'in nan shine ce a bashi ruwa wannan yana cewa ruwa shine mafi girman abin da mutum zai bukata a cikin damuwarsa da bala'in da yake ciki kuma kai da ka bashi ruwa kai kuma kai ne wato kai abu mafi girman neman kusanci ga Allah to haka dai in muka kalli alqur'ani mai girma aka bibiya aka yi tatabbu'i zamu ga ayoyi mabambanta wadanda a cikin su Allah madauki sarki ya ambaton wannan falala da yayi mana ta ruwa ko wannan arziki da yayi mana na saukar ruwa daga sama ko ambato zuwa ga tsananin bukatun mu zuwa ga ruwa kununi zuwa ga cewa bayar da ruwan aikin sa ne kuma ruwan wani sashi ne na arzikin sa da yake bai bayin sa al misali Allah yake fada yace afara aitumul ma alan tashrabun a antum anzaltumuhu min al muzni am nahnu al munzirun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun wannan shi sotul waqi'a kenan ko zawaka Allah yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun shin ba kwa kallon ruwan da kuke sha wannan ruwan da muke sha Allah yace mu kalle shi mu gani a antum anzaltumuhu min al muzn shin ku kuke gangaro da shi daga kan indararo amna hanul muzn kuma muke lalle Allah ne yake ba mu muke ba Allah yace launa sha'u wallahi inda mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu halicce shi da tsananin garki irin ruwan teku wanda ga ruwan kana gani ba za ka amfani da shi Allah ya ce falalla tashkurun ba na ku godewa Allah ba yanzu ne mutum yana bakin teku ga ruwan teku yana gani amma sai kishi ya halaka shi saboda tsananin gartsin sa tsananin wato abin da ke cikin sa na gishiri wanda kana sawa a bakinka zaka ji kaman zai yanka maka halishi kuma Allah ya yi wannan ruwan da wannan tsarin ne shi ma wata hikima ce ta Allah kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafin sa Qa'idatun fil Mahabba cewa ita teku saboda ƙarfin tunkoranta tana kashe halittu da yawa a cikin ta mutane da sauran halittu wadanda asali ba ƴan cikin ruwan bane duk wani abu foreign da ya shiga cikin ta kashe shi take to in ta kashe su wannan gishiri da take da shi shine yake hana gawawwakin da suke mutuwa cikin teku su yi wari yadda idan wani abu ya mutu a rijiyarka mutum ne ko dabba ko ɓera zai yi wari bayan ƴan kwanaki kuma ruwan zai lalace wataƙila ma har ya cutar da mutanen da ke wurin sun sha kai iskar sama in ta ɗago daga rijiya za ta iya jan annoba da za a samu gawan mutum ta faɗa rijiya ta mutu ta yi kamar wata guda ba a sani ba wannan warin da ya taso zai iya jawo mutanen da ke wurin annoba to ita teku ba ta yin wannan warin to me kana ta wannan warin shine wannan maddar gishirin da ke cikin ruwanta za ka bata da iska wanda za ta zama iska tana da matsala contaminated ta yadu an yankin da tekun take ta ja annoba wada ba dan wannan ba teku kan ta yi shi mutane annoba duk wanda suke shaka iska ta za su iya samun matsala amma sai Allah ya sa mata wannan ɗabi'ar irin ɗabi'ar da teku take da shi ɗaya ne da ɗabi'ar ruwan da ke cikin idan mutum ruwan hawaye shi sa kodai shi yake wanke ido yake gyara shi irin madda da ke ciki wanda take harata wannan abun malamai suka ce shine irin abin da ke cikin ruwan idan mutum saboda haka wannan ruwa da kake gani na teku Allah bai yi shi dan abin nan human consumption dan a sha ba saboda haka sai Allah ya saukar da wani ruwa daga sama wanda shine madadin wancan ruwan nan na sama shine yake zuba a tara shi yake sauka ƙasa ya je kwanta a table din wata na ƙasa a ci gaba da jawo shi a rijiya in an huda bohol a gani kuma shine da yake gangarawa ya taru a cikin koguna da rafuka wanda za su ci gaba da ba da ruwa na bukata duk ruwan da ka gani din da yake wanzuwa a ƙasa shine da wanda Allah yake saukawa daga sama din shi sai Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu kuma ruwan da yake sauka daga sama din yana dauke da wasu wato sinadarai daban baya ga ruwa din wanda wasu su sune suke komawa zinariya wasu sune suke kaza abubuwa dai da yawa a gun masana kimiyya da suke ta gano su har izuwa yau akwai ayoyi da dama da suka ambaci irin wannan bayanin a wani waje cikin suratul naml Allah yana cewa huwa allazi ki sola ce kenan wannan kunya ko nefa ce yanzu nefa ce ko wace ce to Najeriya ce da sola Allah ya kyauta ina ke cewa ne ba okay Allah madauki sarki ke cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabu wa minhu shajarun fihi tusimun Allah ya ce wato na saukan muku da ruwa daga sama wanda minhu sharabu daga cikin shi ake samun abin sha wa minhu shajarun kuma daga ciki ake samun yabanya wanda ta haifar da abinci da inuwa da magani da komai da ake nema ɗan uwa masu albarka wato wannan yana da gaskiya mai kyau da mana muhimmancin ruwa a rayuwa saboda haka in muka tsallaka cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba bayani akan abubuwan da suka shafi rayuwa da addini da maslahar dan adam za mu ga cewa hadisai da yawa sun zo zuwa ga kira da umarni da kwadaitarwa akan wato shayar da ruwa da baiwa mutane taimako na bukatunsu na ruwa da faɗin ladadakin da Allah yake bayarwa ga wanda ya haka babu laifi mu ambaci wasu daga cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito daga sahabi wato daga tabi'i Qatada ibnu Di'ama da yake cewa wato Sa'ad dan Abi Waqqas ya bashi labari cewa shi Sa'ad din radiyallahu anhu ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzon Allah ayu sadaqati a'jabu ilayka wace irin sadaka ce tafi burge ka kaga musulmi yayi sadaka da menene abinda in ayi sadaka da shi burge ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alma'u sadakar ruwa ta burge annabi fiye da sadaka komai wato in ga shi za ka iya sadaka da wani abu kuma za ka iya da ruwa to annabi ya fi son ka yi da ruwa ɗin saboda ganewar buƙatar kowa zuwa gare shi in za ku mutumin don ka tsaya kana sadaka abinci yana ganin ya da abinci ya fi ƙarfin ci amma aka ajiye ruwa a bakin masallaci sai kowa ya ɗauka ya sha ba wanda yake sha a matsayin yana ganin shi yanzu makaskanci ne saboda tsananin buƙatar mutane zuwa ga ruwa ko da yana da shi a gidan shi wannan da aka bashi bai sa shi cikin layin mabukata ba saboda haka me yasa wannan sadaka tafi amfani saboda za ta gane kowa saboda kuma wato girman abin da ke cikin sadaka da ruwa na ladan kamar da muke cewa fi kulli zi kabidir ratibin sadaka duk wani abu da ke da danyen hanta yana da sadaka da zaka iya bashi to kuma duk wani abu mai danyen hanta yana da bukata ya zuwa ga ruwa wato da mutane da suka sha da wanda tsuntsaye suka sha da wanda kadangaru suka sha da wanda kaji ko agwagi ko kowace dabba ta sha kana da lada saboda sadakar ruwa da muke gani jama'a abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zama a rayuwarka kana samun lokaci kana yin sadaka da ruwa gurgudan bukata shi zaka samu duro ne ko wata babbar kafariya ka aje a kofar gidanka ka sa a dinga zuba ruwa a dinga tsaftace ta a aje moda mutane suna sha suna alula suna shi maka albarka wannan abu ne na samun lada ko kuma irin wannan na zamani da ake kullawa a rida da ake cin mafiya wata ko irin wannan na yan gayu na roba yin fikzu sa'ati min sa'ati kuma kudura da hiru sun kuma ta hula ina jin da yanzu shi wannan na leda ai bai wuce 500 ko ta gani ta zaka iya dai a ce ko da dai so ɗaya ne ranar juma'a zaka yi sadaka 250 din gidanka yana wani hanyar masallacin juma'a sai ka fito da shi ka aje duk wanda yazo ka miƙa zai malam ga sadaka fi sabilillah ko wani abu makamancin haka kaga da zaka ga dattawa suna yin wannan sosai duk inda ka bida zaka ga akwai irin waɗannan a kasuwanni ko a tashoshin mota din da mutane suke taruwa ana aje irin waɗannan abubuwan bukata da haka a cikin wato wata riwaya daga Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa an yi Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar wato an tambaye shi aka ce wace irin sadaka ce tafi baka sha'awa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai kiza da mutsa tabbata zai shi yake cewa hafru bi'rin tonar rijiya wato ka tonar rijiya ka batta ga al'umma suna samun ruwanta sawabu a bakin masallaci ne a wani waje ne a cikin gidanka ne duk inda ya sawwaka ka sa kudinka ka tona rijiya rijiya ce ta gargajiya irin wanda aka sani ko ko irin wannan tabbatu ne da ake cewa bohol kuma ka ci gaba da kula da ita kula da maintenance dinta da gyara ta idan ta lalace ya zama manufarka kawai idan mutane su samu ruwa su yi amfani da shi kana neman lada a wurin Allah to wannan ma aiki ne mai kyau har ila yau kuma a cikin sunan Abi Dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in duk wani musulmi da ya shayar da dan uwansa musulmi ala dhama'in a sanda musulmin yake jin kishirwa saqahu Allahu min ar-rahiqil maktub Allah zai shayar da shi ranar alkiyama a cikin aljanna daga ar-rahiq al-maktub daga wato wannan abin sha wanda aka yi ko dai al-makhtum yana daukan ma'anar ko dai wanda aka yi sealing dinsa wato ruwa ne wanda aka yi delivering dinsa daga inda aka sana'anta shi har zuwa inda za ka sha lafiya nawa yake a rufe kwatankwacin da ka ga duk wani abu mai daraja da ake zuwa a mazibi wanda za a sana'anta shi ko a saida shi masu sana'anta shi suna tabbatar da cewa in ka zo za ka buɗe shi ka tabbatar da cewa is intact wani bai buɗe ba ka fi jin natsuwa akan cewa mai inganci ne lafiyayye ne ana zai zuwa wannan ruwan da zaka je ka siye shi kawai ka bubbude aka ga babu dan sillin nan ai rigima zai da kai ko zaka ce an baka jibuli shine ar-rahiqul maktum ar-rahiq wato abinda abin sha wanda aka saka mushi abubuwa masu kanshi al-maktum wanda yake a bame ko kuma al-maktum wanda yake da gugubin dadin sa irin karshen sa yana da wani dadi na musamman haka nan mu kalli hadisin waccan mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wata kawuwa a cikin banu Isra'ila wacce ta ga wani kare ya zo bakin rijiya yana abin nan yana haki alama yana jin tsananin kishi yana ta leƙa rijiyar sai da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wannan kawuwa ta tausaya ma karen ta ci rigyalanta ta tsatsaga shi ta yi igiya ta cire takalminta ta mai da shi kwatankwacin guga ta dosa zirawa a cikin rijiyar tana ɗebo ruwan tana tarawa karen nan yana sha akan wannan Allah ya sanar shi da annabin zamanin ta cewa an gafarta mata an bata aljanna don ka kalli yanzu wannan irin mutumiyar karuwa wanda ba washe ma cewa yake je zaman karuwa a wuta shi ya riga ya ma anta ya ta wuta kawai kaga ai a cikin mutane karo ba a mata kallon mutum mai kirki ko ba a sa mata ran samun rahama inda yanzu akwai karo a cikin abubuwan nan ta mutum ba za ka ji da na'izar ta wanda aka ga ya je ma ya ce wani fa halama yana neman ta sai an mishi mummunan zargi ba haka bane to kaga ashe ba wata mace ce mai daraja ba sannan kuma jibi shi kanshi kare din shi ma dabba ce mara daraja domin da aka zo kwatance akan kare in ban da karar ashabul kafi inda kaje an bace kare mummunan kwatance zai ci kaman kwatancen malami da baya aiki da ilminsa ko wato alaihi wa sallam yace nawa ayatu fa salakha minha fa masal ka masal kadi anta min alayhi alhaq wato tukula wancan karar nabi isra'ila shi nabi ashabul kafi shine kai aka ce kare ne na kwarai wa kalbuhum basitun zira'i bil wasif amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-Imam al-Hakim ya taɓa ma cewa da ba da laula annal kilaba ummatun min al-umam da ba dan karnuka halitta ce cikin halittun Allah wanda ecologically da su Allah ya balansin wannan duniyar in suka bar duniya balance din ta zai lalace dan ba wani abin da Allah ya halitta abasan abasita annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'u duk wani abu da gani halitta Allah yana da place din sa yana da matsayin sa a cikin wannan universe wannan da za a kau da shi halitta ba za ta balance ba za ta zama irin halitta Allah ba sai ta zama akwai na kasa to shine laula annal kilaba ummatun min al umam nabi yace da ba dan cewa karnuka su ma suna zaman kansu ne matsayin halittun Allah ba nabi yace la amartu bi qatliha da na ce din da aka kare aka kashe shi amma da haka nabi yace in kare ya sha ruwa ka a sha sai an wanke sai an yi kaza saboda najisar da ke cikin sa yace in ka aje sha kana a gidanka babu sidi babu sarara za a danga yankan ladanka kaza kaza malaiku ba su shiga ba kana ganin wannan ai halitta ba ta kware bace go amma duk da haka da aka yi mata wannan kirkin ji ba abin da Allah ya bayar ko fahimci ni zargancan kuma wanda ya abin kirkin wanda bai gaji kirki bane ba ila kwata kwata to ina kuma idan kai da ba mutumin kirki ne kuma ka dauki ruwa ka bai wa mutane bayin Allah sun yi azumi su kariya su sha ruwa ko su dau sahur da safiya ko su zo su diba a bowl din gidanka su kai gidajensu su yi alola su yi wanka su yi tsarki su yi abinci da sauran bukatun su ne da kullun wani idan ranar ka samu kenan kai abinda zai hana ka samu wannan ladan kawai shine in baka yi ikhlasi ba saboda ya zama cewa kai ne kawai ibtigha'a ma indallah kana neman abin da ke wurin Allah na lada to zaka ga aiki da cikawa wannan hadisi da muka ambata kamar yadda na ambata yana cikin Sahih al-Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda haka nan dai har ila daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun wasu mutane guda uku la yanzuru Allahu ilayhim yawmal qiyamati wannan lahira Allah ba zai kalle su ba ruwan Allah da su wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba zai gafarta musu ba walahum azabun azim kuma suna da azaba mai yawa sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin su na farko da ya ambata shine yace na cikin su rajulun kana lahu faddu ma'in mutumin da yake da ruwa wadatacce wanda yafi karfin bukatarsa bi tsariq yana kan hanya fa mana'ahu bin sabil ga wani abokin tafiya ya hana shi wato matafiyi ne yana da ruwa da suke rikewa a wancan zamani saboda halin tafiya irin ta da kuma abin da yake bukata ya riga yayi amfani da shi na sha ko na alola kuma ruwan ya rabu ga kuma wani abokin tafiya sa shi kuma bai da shi wanda da Allah samu ruwan ka yace naki in mun je gaba zai bani to wanda bi yayi haka ba ruwan Allah da shi to haka ma ko da a gidanka ne ka dibi abin da kake bukata sai ka ce a kashe bohol talaka wannan ba su da kici sun dame mu tun je suke diba ruwan ko a ce a rufe rijiyar da irin wannan wato rashin kirkin na mawadata ko mutanen gidansu don wani ma mai gidan ya yarda a diba amma hajjiya ta hana ko wani ma mai gadi ne ma zai hana rijiya ta bada ruwa ba washe ce guga ta hana to kai da kake bayar wannan ba ruwan Allah kai da kake hana ba ruwan Allah da kai ka ko mai gidan ya kamata ka tabbatar abin da ka ce a yi shi yake kar ya zama ka ce a ɗebi ruwan ka sa ƙafa ka fita su ko mutanen gidan ba sa son arziki ba sa son ka da arziki kenan arziki lahira ba sa son ka da shi su hana ka je kai kuma kana ƙafa cewa ana ɗiban ruwa to ya kamata ka dinga bincikawa ya zama kana da wani wato mai sa ido kana da wani wanda ka fawada mai cewa da Allah to ko bana nan a dinga kula mun da shin rijiyana mutan gidan nan suna bari a dabaro nan yadda nace saboda Allah ya ce ba ruwan Allah da kai da kana Allah ba zai kalle ka ba kuma akwai azaba cikon wadannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da basu da alaka da asalin karatun mu da biyu shine da wanda yake sai da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya wanda za a zo siyan kayan shi a ce alhaji nawa wannan ce a kawo 50,000 a ka sai 40 yace wallahi an taya da biyar ma ban sayar ba wannan ma ba ruwan Allah da shi wanda yake rantsuwa ta ƙarya akan abinda ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu ruwan Allah da shi a kaga wannan kuma ya yaɗu a cikin mutane har da ma waɗanda suke da wakilai masu musu rantsuwa wanda suke wakilta wasu wanda su za su yi rantsuwa a madadin su da uku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutumin da yema wani shugaba mu baya ba dan Allah ba sai dan abin da zai samu idan ya samu ya yaba mushi in bai samu bai tsine mai albarka wa rajulun baya imaman da mutumin da yema wani shugaba mu baya a li duniya saboda neman duniya in utiya radiya wa in lam yuta sakhita in an bai shi yace alhamdulillah an gwamnati tana kyau an kuma ba shi bai ce ƙarya ne zalunci ne kaza 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 ya tsiniwa wannan ma ba ruwan Allah ne ba bai ce su suka fiyawa to Allah ya shirye su na gaba da gaskiya abubuwan da suke nuna falalar ruwa da falalar shayar da shi shine shayar da ruwa da taimakawa talakawa su samu amfanuwa da ruwa a waye gari a ce yadda ake daɗin nan jama'a kowane gida akwai famfo da yana zuwa kuma har cikin gidan yana iya tuna muna ɗalibai a jama'atu college a can ƙofar kona jejin sanda ƙofar kona lokacin babu kowa a cikin makarantar akwai ruwa har ma wanda ake ba fulawa akwai kuma na famfo ne na gwamnati hasali ma ba mu a san shan shi ce ai yana da mesun magan da ake saka mashi nan alum ya da alum ma sai a ce sai dai na rijiya ba mutane ba masu sai a ce kai kawa sai na rijiya wannan da famfo alum ne da shi eh ya sha chemical yana irin kumfa din to ya kamata shugabanni su san wato muhimmancin haka muhimmancin ya zama mutane suna samun ruwa a duk inda suke saboda muhimmancin shiga rayuwa kuma yana taimakawa wajen samar da arziki gare ka kai da kake taimakawa mutane da kuma har maganin cututtuka al-imamu Abubakar al-Baihaqi ya rawaito wata riwaya a cikin littafin shi mai suna Shu'ab al-Iman daga al-Hasan ibn Shaqiq yake cewa naji malamin mu Abdullahi dan Mubarak wani malami ne cikin atba'ut tabi'in Allah ya gafarta masa wani mutum ya tambaye shi ya ce Allah shi gafarta malam ina da wani kurji da ya fito mana a gwiwata yau shekara 7 ina magani ya ki warkewa ya ce na samu ma'aikatan asibiti likitoci da dan magori da masu ruƙuya da masu addu'a da masu tofi kowa ya yi magani ya ki ina nan ina fama da wannan ya ce wa sa'altul atibba'a falam an tafi bi na tambayi likitoci daban-daban kamar yadda ce ciwo ya kama ka an je Egypt ba a warke ba an je shika babu labari an nemi wani mai rukuya an ce ko aljanu ne shuru an wuce India abu dai ina ya gagarade an nemi wani dan wanzami shi ma yana shi tofa-tofa ba a ci nasara ba sai tambayi malam sai malamin ya ce mishi idhab fanzur mawdi'an yahtaju an-nasu ila al-ma'i yace ka je ka yi sabe ka bincika a garinku ko a unguwarku ina ne inda mutane ke da bukata zuwa ga ruwa yace ka je wajen fahfar hunaka bi'ran ka je ka sa kuɗi ka gina musu rijiya fa inni arju ina fatar an yambuta hunaka ainu da gwargwadon tsurowar idan ruwan da ke ba da ruwa a rijiyar nan watun sika an kaddam wannan tsira idan ruwan shi kuma shi zai busar da naka ciwo aka ce fa fa'ala ar-rajul sai mutumin nan yaje sai ya aikata haka fa bari a kawai sai Allah ya warkar da shi dai da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya da yayi sai Allah ya warkar da shi dama akwai hadisi da yake hadisi da raunin isnadi Imam Tabarani rawaito shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dawu mardakum bis sadaqat ku dinga wato warkar da marasa lafiyan ku da sadaka amma kuma mujarrabi ne ko da yake hadisin a isnadance bai inganta ba amma an gwada haka an ga yana ci idan ka da wani mara lafiya mahaifinka ko matarka ko danka ko kai kanka ciwo an yi magani yaki to kai wata sadaka duk abin da ya kama kai sadaka duk almajirin da ya bara kame sadaka kana kudurci a ranka cewa Allah kai mu maganin wannan musibar to ruwa yana wannan magani haka kalli abin da ya faru da annabi ayyuba ko ne Allah ya aika mishi ruwa ayyuba idan da rabu annabi sai shaytanu binisbil wa aga urkud bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab Allah ya ce kai shura da kafarka sai Allah ya fitar masa da ruwa ce sha kai wanka ko sai ya warke don ina tabbatar mana da amfanin da yake cikin haka haka nan dai al-Imam Baihaqi sai kara ambaton wata hikaya wannan karin sai ya ambaci hikayar ta faru da malaminsu malamin nasu shine Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda ake ce ma Rawahul Hakim din ne Mustadrak wannan malami nasu ya kasance wasu kuraje sun fito masa a fuskar sa wanda yayi maganin iya magani likitocin fata su bashi sabulu su bashi wani gadali abu ya gagara haka yayi tsawon aka ce wajen shekara guda wannan malami yana fama da wannan ciwo to sai ya tambayi shi ma wani malami wanda ake ce mishi Abu Usmana As-Sabuni malam Hakim ya tambaye shi ce wallahi Allah gafarta malam kaga abin nake fama da shi cin zanzan na fito ma ido na a fuska ta na rasa yanda zan yi ina fata don Allah in an je karatu shi Abu Usmana As-Sabuni ya da wani majalisi sai malam Hakim ya ce mishi in ka je karatu Allah gafarta malam idan an tashi karatu addu'a da ake don Allah a sa mu a ciki addu'a ce ta bayin Allah ana fatan wani a ciki to mutum ne na kirki wanda irin wanda in ya addu'a dinnan Allah baya bari ya ji kunya Allah addu'a ce cikin talakawa da gimarun nas wanda wani ma ba a san shi ba akwai wani nan Allah ya mishi wata baiwa saboda salahassa saboda tsayuwarsa akan biyayya Allah saboda baya cin haram zai yi addu'a sai Allah ya karba kai tsaye to sai shi wannan malami yayi fatan a samu haka a wannan majalisin ile kuwa abokin nasa da ya je karatu ya gama karatu sai ya sanar ya ce to ɗan uwa masu albarka ranar wata juma'a ne akwai abokinmu malam wane yana fama da larura iri kaza da irin aka saba din nan yayi fata yayi burin da Allah mu taimaka masa da addu'a Allah ya bashi waraka akai addu'a akai salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya watsi da sati ya zagayo sai wata mata cikin ɗaliban da ke halarta wannan majalisi sai ta zo gun Abu Usman As-Sabuni sai take ce mishi Allah shi gafarta malam ni kuwa nayi mafarki a mafarkin nan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wurin ka in gaya maka kai kuma ka gaya ma shi wancan mara lafiya cewa annabi ya ce mishi ya sadaka ruwa ga musulmai tawassa bil ma'i alal muslimin cewa ka je kai ta ba da ruwa kai ta sadaka ruwa in kana son ka samu waraka to ko haka hakimi ne hakimi aka ce ba shi ma da kuɗi sai da yaje sai da wata kadararsa kamar ka ce wani feginsa ko wani kangonsa ko wani ragowar kayan gadansu sai da yaje ya siyar a nan ya samu ma kuɗin da suka isa abin da yake bukata na sadakar ruwan ai kuwa wani satin da za zo ba kawai sai fuska shi ta warke sai ya samu waraka wannan labari ne tabbatacce ba wai labaran da na yanzu bane sai muke faɗan inda suke wanda yake ɗalibi ne mai karatu zai iya zuwa ya je karanta zai gansu ɗan uwa masu albarka ina ga waɗannan sun isa a matsayin matashiya ko matashiya game da hujjoji da maganganu na cikin littattafai da suke nuna muhimmancin samar da ruwa ga al'umma da amfaninsa da kuma muhimmancin cewa masu ruwa da tsaki a haka farko dai tukunna hukuma wanda su Allah ya ɗora ma wannan larurar kuma su Allah zai tambaya a ce misali shugabanninmu tun daga kan gwamnoni ne 'yan majalisa ne da sauran masu mulki su bada muhimmanci don ganin cewa an sami wadatuwar ruwa a cikin al'umma. Ba daidai bane a ce gari kamar Zaria ya fi da shekara 20 ana wannan bala'i, kuma kullum na bana ya fi na bara. Zai ga mutum malam ya zama inda ka san wani aljani da tiya mai yawa bai iya samu ya tsaftace jikinsa yadda ya kamata. A ce matanmu da ‘ya’yanmu da iyayenmu su dinga fitowa tsakar dare suna kama layin ruwa. Wannan ba daidai ba ne, bai dace da al’adarmu da ɗabi’armu ba. A nan garin Zaria har kisan kai an taɓa yi a wajen bin layin ruwa. Na ji wasu musu sani shekarun baya a can wajejen Rimin Tsiwa ne ko ina ne, a kan rigima a kan layin ruwa aka samu wasu masu zafin fushi suka kama kokuwa, ƙarshe ya kai ga wani ya caka wani makami. Ai, da misali labarin ko? Ko wasu musu sani. Wato yadda abin ya zama wato ya zama wata ya zama wani scarce commodity, wani wata haja mai tsananin bukata kamar zinariya, wanda sai an fito tsakar dare an bi layi, sai ka ce barayi ana bi layi tsakar dare ana neman ruwa. Zakai da Allah, wannan abu ne da ya kamata a ce an yi declaring a state of emergency, kuma an yi iyayi. A wasu shekarun baya an yi wani gwamna da ya sha alwashin sai ya kawo ruwan nan, amma dai Allah bai cika mai burinsa. Me ya faru, me ya faru, wannan kuma sai 'yan cikin gwamnati su suka sani. Amma dai yayinsa yayin shiri, ƙwarai an kashe kuɗaɗe, kuma an siyo kayan aiki, amma kuma ruwan ya gagara a yau. Ƙwarai an yi busan fayif, an yi ƙoƙarin a gyara ma'aikatun da sauransu, kuma dai Allah bai yi ba. To muna fata Allah ya kawo mana wanda zai iya. Ni a ganina da ɗan wato ƙaramin hange na, duk da ni ba da sata ba ne a wannan fannin, ni fannin bincike na shi ne ilimomin harsuna da al'adun Larabawa. Amma a ɗan ƙaramin nazariya da abin da tambaya, abubuwan da suka jawo ruwan ya gagara samuwa akwai su kamar haka. Daga kuma akwai alfasadul idari, wato tsabaragen corruption da yawa a cikin hukumomin gwamnati, kuma zamani muke na corruption nan. Dama Allah ya ce zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Su manyan ko kuma shi gwamnan ko waye ma in charge din yayi azamar da gaske, amma muqarraban da manyan masu fada a jin da sauran masu sunna'il qarar decision makers din sun yi sabotage abu. An kwashe kudaden, an yi vandalizing din chemicals, an yi quinizing, an kwashe, an sai da su ta bayan fage saboda masalih khasa, saboda personal interest. In mutum yana cikin gwamnati nan, galibi nan alhamdulillah inda muke zaune din nan anguwa ce ta ‘yan boko, masana na san a cikin nan akwai mutanen da kallo na masu ke koya haka haka saboda boko. Akwai wanda ba wata kila sun yi ritaya, kaga babu da gaya musu a harkar boko, technocracy na boko ko bureaucracy ake ce mishi, ko bureaucracy na boko ba za ka gaya musu komai ba, administration procedure ba za ka gaya musu komai ba. Sun kai directoci, wasu sun rike farm sec, wasu sun yi aiki a ma'aikatu na musamman, wasu sun yi aiki a wuraren da ake juya kuɗaɗe, duk sun sani. Kuma za su fi mu iya ba da labarin irin corruption ɗin da ake mu da muke malaman makaranta. Kuma malaman makaranta ku kana neman kuɗi ba ka sata yana ka gansu. Alli kuma yanzu ba wanda yake siye shi wanda na ka sata. Hidi masa ma yanzu ya kyale shi ba a siye. Dan yanzu a ce hidi masa ya kwashe alli, yanzu ba wanda yake siye. To mu malaman makaranta ne, ko kana son sata ba za ka ganta ba. Inda Allah ya taimaka mana kenan. Amma wanda suke aiki a ma'aikatu da ake wadaƙa da kuɗi, kaga ba dole kowa ya samu wannan taimakon ba. Dan a hana ka zuwa kan kuɗin sata ma alheri ne. To za ka ga irin ɓarnar da ake yi tun daga inflation na contract da kuma yadda ake supply na ƙarya, a sa yawan abubuwan kuma a kawo wanda bai kai ba, da yadda ake wato kashe mu raba da ɗaukan percentage, da yadda ake rubuce-rubuce na DTA na tafiye-tafiye wanda ba a yi su ba, yana ake ƙirƙirar allowances na ayyukan da ba a yi ba, yadda ake ƙirƙirar wasu wato haƙoƙi waɗanda ba a cancanci a ci su ba. Wannan shi haifar da abin da ake ciki a ƙasar nan ba za a ruwa ba kaɗai ba, ga wuta ba, ga wuta ta gagaru kowa duk kasashen da suke makwabtaka da mu dinnan wasu ma muke sai musu da wuta lahiya lau suke Togo da Kamaru da Ghana da Niger da Chadi da Kwatano duk waɗannan kasashen irin mu ne bakaken fata ɗan yanki ɗaya ne mu da sunan Sahel nan West Africa amma duk kasashen nan sa da wutan su settle mu kuma ta gagara me yasa mu za ta samu ba saboda wannan corruption wutana mun je Niger jama'a wallahi ɗan Niger ba su san amfani da generator a yamai ga bawa Allah tare muka je da shi saboda haka zamu yi wa'azi a wannan masallaci da aka samu wani kuskure wuta ta kashe babu wani alternative katan masallaci wanda anan ba zai yi shi ba a aje mishi irin katan generator nan ne aiki da gas ba dole wannan wa'azin haka hakuri da shi don su ba su san wani alternative za su yi amfani da shi wajen samun haske ba in ba lantarki ba sai kuma aka zo an yi wani gyara wutar ta lalace an gyara amma nifa ta riga ta yanke sai ta tabbatar ya gyara sanin da a juna musu saboda haka aka haka kura da wazin haka muka ce musu muni ai ba za a kura ba saboda ko ina akwai janareto suka yi ta mamaki muna mamaki suna mamaki nan nan Nijar da ake ganin ta kamar tana baya to haka in ka je Ghana duk wannan kasashen mun taɓa zuwansu mun ga yadda suke wasu mu a nan na san sun je kasashen irin Saudi Arabia ko Ingila ko Faransa ko Jamus ko din da ake zuwa inda ma an manta labarin ɗauke wutawa to wannan shine matsalar mu ta farko shine alfasadul idani shine administrative corruption corruption da kusan yanzu duk wanda ya kai ga madafin iko ko bai da niyyar sata sai an zuga shi ya sata mu talakawan shi da ƴan uwan shi da dangin matarsa murna da muke kawai shine namu ya samu ma za mu san ba za mu bar shi abinda ya kai shi na aiki ba saboda haka by the time da zai gama wannan mukamin ya zama hamshakin attaje wanda kuma a tsarin aikin gwamnati ba a tsara shi don kai kuɗi ba balantana ko political appointment wanda asali sacrifice ne service ne to humanity amma ya zama wato wata hanya ta samun arziki da masu yin arziki ko su ne 'yan kasuwa da manoma da sauran masu sana'o'i da Allah ya buɗa musu amma ma'aikata gwamnati ko wannan wasu bayi ne kawai ake kallon su irin su Sardauna da suka yi mulki ba abin da suka samu da sauransu su Malam Aminu Kano duk waɗancan su Malam Nuba Mallinan da sauransu duk waɗannan ƴan mazan jiya zaka tarar yanzu ba su da wani asar na cewa sun taɓa yin arziki amma yanzu mutum wani wallahi ko ƙaramin mukami ya rike wanda bai kai ya kawo ba in dai akwai kuɗi misali a ce a lokacin gama a bashi mai sunan mai bada kuɗi a lokacin gama kashiya yanzu za ka ga ya sha kwana mal kashiya na lokacin gama wanda albashin shi ma bai kai albashin wani ba ma an ya wai ai ba ruwan shi da albashi yana ce yana wata harka da yake da ta buɗe mishi ko ga mutum ɗan sanda ne amma saboda an yi attachin ɗin shi da wani wuri da yake sata ko sai ga ya kuɗanci ɗan sanda su ya kuɗi misali ko ne eh sosai kuwa to EFCC da ke hana sata ita ma tana sata yawwa in mutum ya yi sata ya je wurin su sun san da za su yi da shi kamar masu ɓace ƙwaya ɗin nan ne za su ɓace kuma su ma kamar mu ne malaman makaranta da aka ce mu tsaya mu hana yara sata an sa kuma muke ba su kowa da nashi corruption ɗin Allah ya kyauta sannan kuma akwai da gaske abin da yake ya samu kuma rijiyoyinmu suka waye gari yanzu ga rijiyoyi da suna da ruwa yanzu kuma duk sun bushe shi ne wannan bohos ɗin da ake da yawa shi ma duk a cikin corruption ɗin ya haifar da bohos a ƙasashen da suka sa abin da suke yi bohos irin waɗannan a saƙab rijiya ne zurfi da ake tonawa to ana tona ta ne kawai a wajen gari cikin fadamu da gonaki irin inda ake yin mass agricultural production irin manyan gonaki na 'yan kasuwa ko gidajen kaji ko ƙauyuka yadda suke nefa da maraya nan kawai ake ba da lasisi na tona bohol amma mu sai a zo nan cikin garuruwa a tona su duk wani mai kuɗi kawai sai ya je kawai ya tona bohol babu wata doka da ta hana shi ɗan indiya ne kawai yana da kuɗi ya kira su zo su tona mai a yi mita 130 saboda haka duk ruwan anguwar sai ya zama ya tsotse shi saboda haka za ka ga dirijiyoyin da suke a ran duk sun mutu yes shi ne abin da yake faruwa scientifically kuma wannan yana da matsala ga ecology ɗin ƙasa nan gaba kaɗan zai zama wata matsala amma ga ruwan gwamnati yanzu a cikin garin nan na Zaria watakila bohol ta kasan ma 10,000 hala za a kirga inda za a yi census za ta wuce mana daga nan bakin daga gwargwaje kafin ka kure karshen zariya ina kenan zabi ko ko kace daga shika kafin ka kure da zariya dam ko can buzara wannan wurin za a yi samun bowl ta kusa 10,000 to wannan bala'i ce ga environmental abin nan din stability din zai haifar da wata disaster nan gaba to kuma kowane birni haka yake saboda kawai an ban mutane kowa ya samu kanshi mafita duk wani abu da yake social service na gwamnati ba ta damu da shi ba ilimi kiwon lafiya tsaro ruwa wuta duk wannan social services ne na gwamnati da ya kamata ta ba mutane su kuma su biya wani subsidized price wani farashi na kamar tukunci amma duka an yi privatizing ɗinsa yanzu galibi nan wanda dai kai shekaru na nima idan ɗan yaro ne ƙarami nima kwanan nan na haura 40 misali to duk wanda kai shekaru na primary da yayi ta gwamnati ce inda ba ɗan masu kuɗi ne da gaske ba amma ni da yana ba su taba sanin ne akwai makarantar gwamnati ƴaƴanka ba su taba sani ba ƴaƴanka ba su taba sani ba wallahi ƴaƴana ba su san akwai makaranta ta gwamnati ba dan na taɓa musu labarin suka yi ta mamaki cewa mun kanta da muka je ma ta gwamnati ce sai na ga basu ma san me yake nufi makaranta ta gwamnati ba kuma haka muke biya bi shiqqil anfus idan kana da ɗa uku huɗu biyar wani makaranta sai ka biya wajen miliyan ɗaya in an haɗa kuɗaɗensu wani sai ya biya wajen 500,000 kowa dai gwargwadon urji gwargwadon ruwa wataƙila makaranta mafi arha ita ce wadda za a ce ka biya naira 10,015 a tam a ga a shekara 45,000 ko gana da 'ya'ya 8 45 su 8 sai ka wajen rabin miliyan to da aka dusan da aka ce za a koma first term hankalin mata shi yake na gwamnatin kuma Allah ya ji kamalin Musa Sabi ba dan ya mutu ba yace duk wanda kaga dan shi makata gwamnati to baya san shi haka yace a irin ka'idojin malam Musa Sabi haka yace duk wanda kaga dan shi makata gwamnati in dai ba baya san shi ba to sai dai in ba yadda ya iya amma asali aikin gwamnati ta saboda makarantu tun ana primary kawai ne private yanzu primary da secondary duka private ne yanzu universities ma private ne ga sanan sun fara baza gari yanzu a jihar Kano kawai akwai private universities sun kusa guda 10 a nan Kaduna ma akwai su balantana ka je kudanci Lagos Ogun da sauransu kuma cajin kuɗi suke yi ba ɗan ƙanƙani ba amma kuma mutane in dai sa da wannan kuɗin sun gwammace sai haka yanzu dai ayyukan masu kuɗi da sai sun je ƙasar waje ko yanzu ga jami'o'i nan Abuja ga jami'o'i nan Ayola ga jami'o'i nan Akoina wani wuri ana biyan miliyan 2 semester ɗaya su ake amfani da shi saboda corruption da yawa to haka ita ma al'amarin ruwan yake sannan kuma shi kanshi karancin wuta din nan ya shafi abin da ya hana ruwa ya samu zaka ji mutanen Waterford kullun suna complain cewa ai babu wuta da za a harbo ruwan kamar da kai ma nan kana da bohol din sai nake sai inda da wuta go sannan za a kunna sume yake ko me sunan shi eh wani suna da aka hausantar da shi ni ba sa asalin ma'anar turancin ba somasi yawa yi somasi to shi ake cewa sume to wannan sume din ka ba a kunna shi kaga dole sai da wuta in ba wuta sai da janareta kuma mai yayi tsada saboda ka wannan da bohol din ma yana son ya taimaka taimakon zai gagara hakanan kuma akwai kuma wata matsala har ila yau wanda ake cewa global warming al-ihtibas al-harari al-alam duk duniya tana cikin wani yanayi na dumamar yanayi wannan kamar wani shiri ne da duniya take yi na tashi fa kwarai da gaske dan adam yana ci gaba da kawo abubuwa da suke lalata wato daidaituwar ɗabi'a da gwalan masana'antu hayakin injina yana pollute yana kawo pollution sannan amfani da wato chemicals da ake yi na feshi na kaza da canza ɗabi'ar halittu da ake yi na abin nan na tsirrai da dabbobi da sauran dai abin da dan adam yake yi bai gushe ba dan adam yana yin abubuwan da su lalata duniyar nan da yake ciki so da ka zamu ga cewa hatta adadin ruwan sama da ke sauka ya ragu haka kuma adadin ruwan da ake samu a koguna da rijiyoyi da rabuka shi ma yana ta ƙara inhifazi sakamakon wannan abu sannan kuma babu riqaba akan bi'a babu environmental protection ba a kiyaye muhalli yanzu mutun yana iya zuwa kawai ya sare bishiya ya tona rami a inda ya ga rama har akan filin da ba nashi ba duk mutane suna yin wannan babu wani wanda zai zo ya ce maka kakkai musamman in kai isasshe ne yanzu a da ai bishiya ko a gidanka take bai saka har kai ka sare ta ba hukumar kula da muhalli za ta ce dan ne ka sare ta don dokar shi ne da bishiyar da ka sare sai ka shuka wata kuma sai ka bada justified abin nan mubarrar dalili da yasa ka sare ta kamar yanzu ga jami'an gwamnati ne ma suke ba su sare bishiyoyi ga baki daya a mai da wurin layout ai gidaje duk wannan bata muhalli ne kuma shi yake shafan wannan sannan zubar da datti a wasu mahallai waɗanda suke taimakawa wajen ruwa da ke waɗannan anguwanni sai ya lalace kidan ba a iya amfani da shi ba a iya sha sannan Allah cikin ikonsa kuma sai ka ga wani lokaci Allah ya jinkirtar da lokacin da ya kamata a fara ruwan sama din in ana sa ran fara zakar ruwan sama a watan afrilu ya shiga ya fita mayu ya shiga ya fita har a tsakiyar june sanda ake tunanin ya kamata sai amfani ya fara tashi sai ga ba a fara ruwa ba yanzu kusan kowace shekara sai an yi roƙon ruwa kaji kusan shekaru biyar da suka wuce baya kusan kowace shekara sai kaga damuna ta yi jinkiri a sama da ake tsammani an dinga wa'azi kenan ana cewa mutane su tuba a fita roƙon ruwa kuma mutane ina ba sa tuban abinda ake na laifi ba a fasa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da ba dan halittu irin dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun Allah da ke buƙatar ruwa ba da wata shekara in Allah tashi hukunta mutane da ba zai yi ruwa ko ɗigo ɗaya ba zai hora mu amma Allah yana bayarwa ne saboda muna can arziki waɗannan halittun inda dan irin laifukan da muke da irin ta'asar da muke kasassaɓawa da Allah zai yi mana wannan hukunci Allah mun tuba ka yafi mu kuma mun gode ya Allah sannan akwai da gaskiya abin da ke haifar da ƙarancin ruwa ila ko kuma rashin iya mu'amala da ruwa shine muna barna da sakaci yanzu jama'a ku duba ku gani alal misali yanzu a nan garin Zaria kamar da muka ambata tun farko da Allah ya ce bi qadari al-safi yake ruwan da yake sauka a garin Zaria mu dauki Zaria mu dan case study ya ishi bukatun mutanen Zaria a shekara amma ba ma iya killace shi ne kana ji kana gani aka faru wanda ya cika rafuka da kwatoci a rasa yadda za a yi da shi amma kuma lokaci guda ne mai shi a rasa saboda ba mu da system na wato tahzin na storage idan ka je kudancin Najeriya arna da suka fi mu wayo za ga mutum ya tun an zo gina gida za a yi rizabuwa katotuwa a ƙasan gidan mai zurfi sosai a fulasce ta a sa mata tiles a rufe ta sai a yi saka duka bututu a saman gidan duka su tafi su gangara da ruwan waje guda saboda haka duk wanda ke zuba a gidan to nashi ne rabon shi ne da Allah ya bashi ba wanda zai fita sai ta tare kayan shi gabaki daya saboda haka wannan ruwan har da muna ta zagaye shi dinga amfani da shi to kaga akwai buƙatar injiniyoyin su canza system din da ake gina gidaje tunda ya zama mana matsala samu na gwamnati to gana Allah sannan dan wanda aka samu ma sai ai ta israfi ai ta barna ai ta zubar da shi ba ji ba gani kuma wannan yana gaskiya abinda aka hana a shari'a Allah baya son israfi musamman na ruwa din ko da alula ne ko wanka aka ce Annabi sai yana wanka da mugugi na ruwa yana alula da ya karamar buta amma daga mutum yanzu duk wanda zai alula sai ya cika katuwar buta wajen lita uku kuma sai ya tabbatar da duka ya zubar da shi wani ma hayi dinga diddilawa a kafar shi haka yana ta diddilawa sannan in ya rage in wani ya zo ya ga saurawa shi ba zai amfani da wannan ba sai ya zubar duk wannan israfi haka matan mu suke a gida haka muke a masallatai haka muke a koina haka haka muke a ban daki irin na yan gayu da ake flushing din wanda ya saki ruwa a shawaye ta zuba kawai shawaye shi yana wanka ya zubar da rabi ya wanka da rabi duk wannan israfi ya kamata a ce akwai akwai iktisad manzala sai sama haka yi haikan yi wanka ya rage matarsa mai muna tayi in lamarin da ake karancin ruwa ko kuma su tarayya su yi tare abinda zai amfane zai yi shi kadai su biya ishinsu to israfi ma yana taimaka mana na fara cika kudu su mutu ko sannan akwai mafi munin wannan mafi munin duk waɗannan sababban shine sababin ne taso daga butulce wa ni'imar Allah dama Allah yace wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya bada labarin wata alƙarya wata kasance cikin aminci da tuma'anina da lafiya lau komai nata lafiya lau sai ta butulce wa ni'imar Allah suka nuna abinda Allah ya musu su ba haka suke so ba shikenan sai Allah ya janye ni'imar sa to ni'imar da Allah ya yi mana ba mu iya alkinta ta ba ba mu yaba wa Allah ba mu masa godiya da cancanta ba shine Allah ya jarabce mu da wannan halin da muke ciki kamar yadda na ambata da zuna san duk wanda ya kai shekaru na ya san da ba haka garin zariya yake ba wajen wadatar ruwa da hatsiya muke makanawa ya ce a Kano ne yake sai da ruwa ni ban taba ga sai da ruwa ba sai a Kano da gaske nake ba wasa ba a Kano na fara ganin inda za a ce ruwan za ka yi alola sai ka siya sai mai ta mamaki ce yanzu ruwan alola lokacin akwai irin wani buta na ƙasa ɗin da ake ce ma ɓula ne ko ake ce mata kuma ne da irin shi ake sayarwa da lokacin babu gwangwani irin wannan na nasara sai dai wani ɗan turu ne ƙarami haka da ake zuba ruwa a cikin shi din ka je aka hau mota ko ka je wani anguwa sai ga wani ya zo na kawai ya zuba ruwa yin shi kawai yana siyarwa sile sile ko sisi sisi to da haka ake makano wannan tsiya da a Kano ne ake yawo da kurar ruwa a nan zariya da babu ita amma yanzu kaga ta nan ko ina kurar ruwa yanzu har akwai ma wato manyan yan kasuwa masu ba da haya kurar ruwa wani ya da su sun fi 150 ya zama business yau dinnan ka da jari sai kai venturing into wannan business din kaje ka sai angula a hada maka kurar ruwa ka siyo jarkoki da zaran yan garo sun taho daga kauye sun zo cira ne shikenan ka dinga ba su haya su kuma suna biya ya ake biya ne kullun ne ko sati sati ko su biya 800,000 suna kai kuma kana nan shikenan wannan ita sana'a ka kana istiglalin wahalar da mutane suke ciki daga har ya zama sana'a to wannan yana daga cikin abin da ya ja mana wannan Allah yana kwace ni'imar sai da aka ki godewa haka Allah ya ba mu labarin wasu mutane a cikin suratul kafi da Allah yake ba da labari mutanen nan ɗaya daga cikin su wanda wadrul salat zurin da Allah ya rima jannatin ne a rabin wannan kissa to inda nake so na kai mu da ya ce mishi walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tara ni ana aqalla minka malam walda fa asarabi ayyatin khairan min jantika wa rasulahu subhanahu min as-samai tusbiha sa'idan zalaba aw yusbiha ma'uha ghawra aw yusbiha ma'uha ghawra ko kuma ruwan ta ya wayi gari ya zama ghauran shine mai zurfi wanda ba za a samu ba sai an sha wahala shi sai ce falan tastati ala hu talaba wai babu bane ba za ka iya samu ba sai ka sha wahala to shine abin da Allah ya mana dan wadannan ai duka misalai ne su kisoshin alqur'ani ai misalai ne Allah yake buga mana dan mu wa'azantu to an butulce shine Allah ya maida ruwan ya zama ghauran mai tsananin zurfi falan tastati ala hu talaba yake da wahalar samuwa gare mu kuma mu duba jama'a mu ga tasirin wannan bushewar ƙasa da wannan ƙarancin ruwa inda aka samu kamar yadda na ambata aka samu wato musibu da suka auku mana daga cikin musibun shine yanzu galibin mutane ba sa iya tsarin iyalinsu dole kana ji kana gani ƴarka budurwa wata ma bazawara da matarka ko innaka ko matar babanka ma haka kana ji kana ga za su dinga sintiri suna fita suna shiga suna neman ruwa sai ka tafi neman abin suka neman ruwa malai inda ka san muna ƙasa arna duk inda ka je wannan abin shine wasu da hijabai wasu ma da shiga wanda take bata dace ba kaga wannan ya taimaka jama'a wajen ƙara lalata mana tarbiya yaran nan mata da iyayen sun hada wurin ibar ruwan nan ne ba sai za su fada za su zage zage za su gulmace gulmace za su dambe babu abin da ba sa yi kuma daga nan shikenan sun saba da fita ba sa iya zama wuri daya gaskiya ne laifin mu ne kamata yanzu zamu tashi mu je mu nemi ruwa amma barin su muke su a ce kowa ya je ne idan ku inda yara kafin su tafi makaranta da safe sai kowa ya ɗebi ruwan da ya je ya ɗebi ruwan da zai wanka ana kiran as-salatu za su fara fita ba haka bane haka wannan musiba ce jama'a wannan wajibi ne mu dauka wa kanmu matakai wanda a ƙarshe abin da nake so in bada shawara kada lokaci ya hakure shine mu dauki matakai na mai al'amalin jama'i wato za mu yi aiki a matsayin mu na al'umma saboda kanmu mafita kowane anguwa kowane sako za mu iya haduwa gidaje uku hudu biyar ɗaya ba zai iya ba mu haɗu mu yi bohol guda sannan sai zama wannan bohol aƙalla a jata zuwa gidajen kowane gida ta kai dole sai al'umma ya sama kansu da mafita tun daga wani taki maimakon wani mai kuɗi ya bohol ya ja famfo kofar gida sai dai a yi layi to ma talakawa mu haɗa namu kuɗin kuma mu hutata mu sai kowa ya ja akwai bunda ta iya sabin gidaje biyar gidaje goma eh kowa a kai musu cikin gida ba sai matanmu da yayanmu sun dinga fitowa suna kara kaina a cikin gari ba akwai inda suke yin haka sannan su kuma masu wadata su ji tsoron Allah su dinga sakin ruwan ana samu a lokutan da ya kamata a samu in gwamnati bata yi ba kai kai za ka samu aljanna bari in cike mana da kissar tarihin wata mata wadda tarihi ya sajjala sunanta a matsayin ɗaya daga cikin in a wannan zamanin ne sai an bata wato irin Guinness Book of Record nan da ake cewa a matsayin amfani da taiwa mutane wannan mata ita ce da ake ce mata Zubaida mata wani sarki Haruna Rashid wannan mata baiwa Allah a zamaninta tana ƙasar Baghdad alhazaina tahowa ƙasar Makka su koma ana samun matsala saboda sahara sai daga sai irin masu gudu waɗannan ta Niger su shiga Libya su fada ƙasashen turawa ɗin to da ta zo aikin hajji ta ga wahalar da ake sha da ta koma ita sha alwashi cewa za ta kawo musulmi sauki akan wannan abu ta ɗauki duka duke da ta mallaka ta kira injiniyoyi ta ce ga abin da nake so so nake tsawon tafiyar nan da ake tafiya ce a irin da tafiyar wata ɗaya ne sai tafiyar da ake da a raƙumi da doki tafiyar wata ɗaya ne wato in ka babbaga daza sai ka yi wata ɗaya za ka isa garin Madina ko Makka ta ce tana so ne ya zama a duka masaukan alhazai inda suke yada zango ya zama akwai ruwa kuma sahara ne za a iya aka ce kwarai ko za a iya saboda haka aka injiniyoyi suka fara wato aikin jan abin nan ruwa irin kamar a ce kamar da aka yi kanatu suwas a misra suka ja idan ruwa suka yi mushi birak kamar a ce wato aka yi mushi dam dam a kowane matsuguni sai da aka yi dam ɗin nan ce ko zango guda 30 ne kuma aka yi sos ɗin ruwan wanda bai tsayawa wannan ruwan musulmai sun ci amfanin shi har sai da aka zo wannan zamanin da muke ciki da aka samu technology yin ruwa na famfo sannan aka daina amfani da shi fiye da shekara 800 ana can moriyarsa kuma da aka gama aikin wajen shekara 6 aka yi ana aiki aka yi aiki aka tara takardu na retirement na kuɗaɗen da aka kashe shugabannin kwamitin da ta ba aikin bayan da suka gama aikin aka zo aka bude aka gani ta yi murna ta yi farin ciki suka zo gida suka kawo mata takardun retirement na yadda suka kashe kuɗaɗen aka ce ta kalli takardun kawai ta ɗaga su haka tana saman wani bene ne wanda yake bakin ruwa kawai ta sake su a cikin ruwa ta ce ba na so in sa abin da yake ciki Allah kawai nake fata ya bani lada. ba sai na ga ku kashe kudin ta saki sagadan suka buruwa saboda ka bata mai kokarin wai bari ta yi auditing ko tantance wai an kashe kudin ta daidai ko tunda dai ruwan ya zo yadda musulmai suke so ai yanzu wurin yana nan a matsayin wuraren da ake zuwa a ga ababan mamaki ko yanzu idan kai browsing a YouTube zaka ga hotunan da yadda aka yi abu kai browser kuka ce Ainu Zubaida idan ruwan Hajiya Zubaida in ka iruta da Larabci zaka ga wannan bayanin to haka ta yi shi wannan tace ina fata Ubangiji ya gafarta mana akan wannan aikin da abin nake nema kawai kuma har yanzu yana bada ruwa wajen ana wani amfani da shi tunda dai an wayi gari an wadata daga wannan technology to zama ina mutane suke da irin wannan tunanin da irin wannan famar da ake yi da kuma irin wannan neman mafita da mutane suke a cikin dai shawarar da nake barwa cewa wajibi ne a matsayin mu na al'umma mu tashi mu ko kanmu mu yi tunani da zamu aiki tare a matsayin mu na al'umma idan zamu samu kanmu mafita mafitan nan shin zamu matsa ma wakilan mu ne da ƴan siyasa mu cewa to fa mu ruwa muke so in an zo zaɓe na gaba ba ma buƙatar taliya ba ma buƙatar raguna ba ma buƙatar atamfofi kawai ka zo ka kawo ruwa ba wai kuma sai ka ci ba a ruwa muke so mu gani waje in ya mun gani ko Allah mu zaɓe ka daga nan ka sake zuwa misali ba za a kawo mutu ba za mu zaɓe ka ba ya zama na wato za mu ga wani abu don muka yi benefiting daga gare shi idan shugabanni ba za su iya ba to masu kuɗin cikin musu akwai masu kuɗi masu wadata kuma mun ji dalilai akan wannan hanyar samun alkhairi ne a wajen Allah to su taimaka wajen samar wa da mutane mafita su ma Allah zai taimake su ya samu su mafita lokacin da ba wanda zai ba su mafita sai Allah idan sun ƙi mataki na gaba shine mu kuma talakawa kan mu kawai mu yi jungun-jungun su sai mu tashi mu yi abin da zai fushi mu kada kowa ya ce bari ya samu kanshi maslaha shi kadai Allah bai yi dan adam a matsayin ya rayu isolated ba yayi mu ne a matsayin mu rayu jama'iyyan mu taimaka wa junanmu to mu taimaki junanmu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma al-ash'ariyun mutanen sa musal ash'ari ya yabe su ya ce mutanen shi ne masoyan shi ne mutanen kirki ne masu imani da aka bincika meye ayyukan su daga cikin ayyukan da suke akwai irin wannan taimakekeniya idan ana karancin abinci a garin su sai a yi shela kowa sai ya fito da duk abin da yake da shi a gidansa sai a haɗa gabaki ɗaya da mai buhu goma da mai tiya biyu da wanda bai da shi ko a haɗa gaba ɗaya sai a cakuɗa sai a raba daidai wa daidai a bakuwa nabi ya yaba musu akan wannan halin kirkin kaga da za mu iya irin wannan wato mu haɗa kuɗaɗenmu da mai kaɗan da mai da yawa mu haɗa mu samo wa da kanmu maslaha to zai zama mana alkhairi masu kuɗin mu sun samu hanya aljanna talakawa mu sun samu sauki kullun ai ta musu addu'a su masu kuɗi inda na san dole akwai wasu attajirai da ko suna raye ko sun shuɗe a cikin kowace anguwa mutanen anguwa ba su gushe ba suna shi musu albarka saboda alheri da suka musu dawa za a tuna a ce wani mutumin kirki ne mai alkhairi ne Allah ya saka mashi alkhairi wani kuma an ambace shi a ce to Allah da ya kyauta zama a yi hakuri da dogon surutu na ban so na tsawaita haka ba gaskiya amma ni kana na ragaji da magana da nake san ta yi tsawo ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki da Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da iyalan mu ya gafarta mana zunuban mu yadda muka hada wannan daki na Allah ya Allah muna roƙonka ka hada mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da buƙatar sa a wurin Allah ubangiji Allah ya ba mu buƙatun mu na alkhairi Allah ya kawo mana mafita akan damuwoyin da suka dame mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya ina godiya kwarai gare ku musamman shi malam Ja'far da ya tsayu akan garin an yi wannan zama Allah kuma ya sa albarka gaba daya a ciki sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah